gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za kuma ku iya jin mu kai tsaye a kodayaushe kuke bukata a shafin mu na sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Abdulaziz Adli Toro.
Tare da ni Daula Salim.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. A yau ma 20 ga watan Fabrairu shekarar 2019 maganar kenan.
Mutanen sun dauki wannan al'amari ne kamar a matsayin sana'a. Saboda kasan ƴan kauye misali ba aikin yi ba sana'a.
Yake yau zamu tattauna ne akan matsalar garkuwa da mutane da niyyar neman kuɗin fansa, abin da yayi yawa sosai a yanzu a Najeriya, musamman ma a arewacin Najeriya. Don haka ne yau wakilin sashen Hausa na muryar Amurka daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, ya tattauna mana da wani mai sharhi akan harkokin tsaro don jin irin hanyoyin da ya kamata a bi wajen ganin an dakile wannan mummunar ɗabi'a da ta addabi al'umma.
Amma kafin mu je nan, bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na Abota, wato Facebook, inda muka ce ta yaya kuke ganin za a shayo kan matsalar garkuwa da mutane da ya zama ruwan dare a Najeriya. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
To, an samu ta farko a yau ta fito ne daga Mansur Babawuru na fada, inda yake cewa salam yau da gobe. Mu dai fatan mu dai Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar yin garkuwa da mutane da ya zama mana ƙarfin kafa.
Sai kuma amsar Usman Dan Fulani Maraban Yauri ya ce salamu alaikum yau da gobe. Ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta tashi tsaye wurin magance matsalar garkuwa da mutane da ya zama gama gari a Najeriya. Da fatan za ku tashi lafiya.
Mun gode. Sai Bayero Abdullahi Dan Fulani, jihar Zamfara, inda yake cewa ana ra'ayin kamata ya ce yanke hukuncin kisa ga duk wanda aka kama da hannu wajen satar bil'adama.
To, wannan yayi kyau. Sai kuma amsar Comrade Adamu M Aladambam ya ce hanya daya ce dole gwamnati ta samar wa matasa aikin yi, ku tashi lafiya.
To, sai Ilyasu Muhammad daga jihar Bauchi, inda yake cewa salam yau da gobe, muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen masu garkuwa da mutane a ƙasashen mu na Afrika da ma duniya baki daya.
Sai kuma amsar Umar Adam Katangum ya ce salam yau da gobe, a gani na daukar matakin ba sani ba sabo ga duk wanda aka samu da laifin sata mutane zai taimaka wajen dakile wannan matsala.
To, sai Muhammad Dan Budamshani, inda yake cewa yau da gobe ikon Allah, hakika lamarin garkuwa da mutane abun sai addu'a, ganin kullun abun na karuwa. Hanyar da ya kamata gwamnati ta bi don dakile wannan lamarin shine, da farko dai ya zama wajibi ga gwamnati ta samar wa matasa aikin yi, don rashin aikin yi ke janyo wannan matsalar.
To, jama'a, kafin mu je inda
To, bari mu je ga tattaunawar da Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da Captain Bagoji akan garkuwa da mutane.
A nazarin ku na sha'anin tsaro da abubuwan da suke sabbaba matsalolin irin waɗannan masu nasaba da tsaro, menene kuke ganin ya jawo wato wannan al'amari musamman mu a nan yankin arewacin Najeriya?
To, Alhaji Mahmud, a da farko can abin da muke zargi shine kamar harkokin siyasa shi ya ja wannan abu, musamman kamar a Zamfara da abin ya fi yawa. dan a lokacin har muna ga cewar kamar ko ƴan adawa ce ta siyasa suke haddasa waɗannan abubuwa din. To daga baya kuma gaskiya abin da muka ƙara fahimta sakamakon bincike da fahimta misali da abubuwa da suke ta faruwa na zahiri da na boye, sai muke ga cewar gaskiya in ma akwai siyasa din to ba ta da yawa. Abin da ya ƙarfi akai shine mutane sun ɗauki wannan al'amari ne kamar a matsayin sana'a, saboda ka san ƴan ƙauye misali ba aikin yi ba sana'a, an yi noma da Allah ya yi kyau ba ta yi kyau ba gonar ko makamancin haka. Domin abin da ya sa na ce sun ɗauke shi kamar sana'a, ina da wani misali. Akwai wasu mutane a nan hanyar Katsina, hanyar Daura, ana kiran ƙauyen Kwanar Sandamu. So su sai ka gansu, in ka ga mutane a cikin gari kamar misali garin Kano da ƴar jaka ƴan Fulani ne haka suna yawo, to za aka gansu suna da Allah alhaji mun je mun nemi aiki na rasa kaza, ire-iren dai wannan hanyoyi na bara din na roko. To wani misali nake so na bayar, abin da nake zaton ko nake ga shi zai iya jawo wannan abin. To sai su samu kuɗi su dan tara su tafi su sai ƴan gonaki, shanu, garman shanu da sauran abubuwa dai haka. To sai ƴan uwansu sai su ga to wannan ai sana'a ce mai kyau. So da suka ga cewar sana'a ce mai kyau, shikenan kusan sai duka garin sai zama musu sana'a, kowa fitowa wannan bara din yake yi.
Za ka ga manyan birane suna irin wannan
bara. Manyan birane suna irin wannan barace-barace.
Amma bara sabani irin ta wacce ake ala baku mu samu, ko kuma a kawai ta ƙarya ce dai cewa ni matafi ne guzurina ya kare da makamantansu?
Ta ƙarya ce ba abin nan mabukaci ba, a ƙarya suke yi su ce guzurina ya kare ni matafi ne, tunda kaga dama na gaya ma da ejja kansu dan buhu haka sun dan sa wasu mokara ko makamancin haka. To sannan kuma za su same wani lokaci su ce wallahi mun yi aiki ne gidan wani alhaji kuma mun jira har yanzu bai zo ya biya mu ba ko makamancin haka. Ire-iren wannan dai haka dai yaudara da zamba kenan zan ce. Yauwa, to sai su abin da nake so na faɗa shine sai suka maida wannan abin sana'a
tayo da kullum.
Kuma sai kusan duk garin, dan a kaso 100 na garin kusan kaso 80 na wannan ƙauyen sai suka maida wannan abin sana'a. Saboda sun ga amfanin sa. To sai muke ga cewar shi ma wannan
idan wasu rukuni daga cikin garin suka tafi irin garuruwa irin su Kano, Kaduna da sauran manyan garuruwa, bayan kwanaki suka dawo sai a ga sun dawo da arziki kenan.
Sun dawo da arziki, sun sai shanu ko gonaki ko abubuwa da irin na ƙauye misali.
Saura ma su sha'awa.
Kaga kansu saura ma sai suka yi fara sha'awa. Shikenan sai zama musu sana'a su a wannan lokacin. To sai muke ga shi ma wannan harka ta garkuwa da mutane da ake yi tunda ya fito daga wani yanki na musamman kamar misali Zamfara. A da can kamar yadda na gaya ma a farko, muna zargin cewar ko ƴan adawa ce ta siyasa ko makamancin haka, harka ce dai misali ta siyasa. To daga baya sai muka gane cewar dogaro da waɗanda ake kakkamawa da ƴan uwansu da ake tattaunawa da su ko makamancin haka, sai ka ga an ce ai wanda ma suka kama wane ai dan kawunsa ne ko dan waye-waye wani dai dangi ne suna ma da alaka. To kaga anan ba za ka ce maganar siyasa ba ce, sai dai magana ce kawai ta neman kuɗi. So daga nan abun sai aka fara ji 1, 2, 3 sai aka ji yana ta karuwa. To kaga mai jawo wannan
tunda anan Kano ma a baran ban manta ba, ai an yi wani case an samu wata mata ta sa an kama dan kishiyar ta kawai dan ta karbi kuɗi a wurin mijinta.
To wannan dai kusan duk kan wannan zan zo, domin da mutanen nan suka ga cewar sai makoci ko dan uwanka misali ya ji labari kuma ya fahimci cewar ai ga abin da kai ko kuma shi ya jawo ma da kansa, to kaga abin da nayi na samu kuɗi nan kaza ne misali kenan. Saboda haka sai dai convincing ya ja ra'ayin wannan mutumin shi ma shikenan, tunda abu ne na kuɗi kuma at least a zamanin yanzu zuciya ta rinjaye mu, kusan kowa yana son kuɗi. Saboda haka ana gaya masa wannan kawai shikenan, sai shi ma ya shiga cikin wannan harka din, baya tunanin abin da zai je dawo, tunda kowa ya san yana kama shi ɗayan biyu ne, ko a kashe shi ga mutuncin gidansu da zuri'arsa gaba ɗaya lalace, ga kuma ma watakila ma a raba shi da duniyar gaba ɗaya. Kuma kuɗin ko ya samu ba albarka za su yi ba, saboda kuɗi ne na haramun, na jini, na cin zarafi da makamancin haka, na sata. Ba za su yi albarka ba, sannan kuma shi kansa ba zai samu nutsuwa da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba. So kusan dai abin da ya sa abin ya tsamari kenan, abin da nake so na gaya ma mutane, sun maida shi kamar sana'a wadda za su samu wani abin masarufi na rayuwa.
To kodayaushe ga abin nan yana yawaita kuma yana tayar wa al'umma hankali, a gefe guda kuma gwamnati tana ta cewa tana ba umma jami'an ta umanni na tsaro cewa su dauki matakai, amma kuma zaka iya cewa abin nan kamar sai ya lafa wani lokaci sai kaga ya karu, ko kuma wani lokacin ma dai zaka ga ba ma dai wata lafawar yi ba. Menene kake ganin yake faruwa? Shin matakan da gwamnati ko jami'an tsaro ko hukumar tsaro ke dauka ne ba su kai yadda za su dakile abin ba, ko kuma a'a wani abu ne daban?
To farko dai Alhaji Mahmud, jami'an tsaron wani lokaci watakila son zuciya yana shiga cikin al'umuran su na ayyukan su a yanzu. Na biyu kuma ita ma gwamnati wala Allah sai mu ce ita ma son zuciya yana da shiga cikin al'umuranta da ayyukanta a yanzu. Dalili shine ita gwamnati kullun abin da muke ta bada shawara shine wa'annan jami'an tsaro da ta dauka ta koya musu aiki, to kamata yi ta duba yaya ake yi da sauran jami'an tsaro na kasashen duniya wanda suke da arziki kamar mu, nawa ake biyan su albashin su, ayi comparing da kamar a ce ana biyan su dala kaza ne a wancan kasar, sannan to mu kuma nawa muke biyan su. Wannan idan ya zama na ana baka albashi mai kyau, a kullun shawarar da muke bayarwa shine idan akai biya mai kyau to yana taimakawa kwarai da gaske ga mutum yayi aikin sa yadda ya kamata, yadda ya dace, ba tare da yayi ha'inci ba, ba tare da yayi zalunci ba. Wannan shine mas'ala ta gwamnati da mu muke gani. Idan ta ba mutum har wasu lokuta ne, kan ba da misali yanzu kamar idan ka je irin su misali ko ina zan kira kamar irin ordinary ministries haka, ma'aikatun gwamnati haka waɗanda ba su suna ba, ba ma maganar tsaro ba, ba su suna ba misali, inda dai kamar misali ba a samun kuɗi, watakila sai iya albashi dai kawai, babu wasu allowances, babu wasu abubuwa, za ka ga aikin baya tafiya da ya kamata. Kara zube ne ta yi maka zo yanzu misali ma'aikaci ne ko wuri da shi, gobe ma haka za ka gan shi bai je ba, ka ce ya yi ta wallahi ayyukan ne ba wani aiki, ko na je ma zama ne kawai misali,
dan haka gwiwarsa ta yi
sanyi, saboda ba abin da kuɗin da ake bashi bai kai ya kawo ba. Sai nake ba da misali na ce to misali idan yanzu ma'aikacin Central Bank ne ko kuma NNPC ko irin NDIC din nan, irin da manyan commission hukumomin gwamnati manya-manyan nan da ake samun kuɗi, ake biyan su kuɗi mai tsoka, sannan watakila ma ƙarshen shekara ana dumbuza musu wani dunkule mai kauri. To a can idan ka je za ka ga mutum ko rashin lafiya baya yi, irin malingarin irin rashin lafiya na dan ƙarya-ƙaryen nan haka, eh yana zazzabi ko kuma haka da yau nake jikin ne ba daɗi, ko kuma wani uzuri ne yasa shi yasa ban zo ba, ai ta neman excuse uzuri na ƙarya, zaka ga wallahi babu shi a wajen.
Kuma in ma aka samu wannan yanayin na rashin lafiya ga asibitin nan wataƙila,
to shine dai a je ma ba asibitin, da ina gaya maka akasari zaka ai yawancin rashin lafiyan dama da neman wannan uzurin kawai na rashin ba a samu abin da ake so ne, mutum wataƙila zai je dan yi wasu bugi-bugen su kuma kamar
haka. Dan kana ganin cewa kamar rashin kula da walwalar jami'an tsaro ya taimaka wurin wato ganin cewa kamar abubuwan ba sa ya ƙasa?
Ya taimaka kwarai da gaske. Gaskiya ina ta ƙara tabbatarwa al'umma ko in ce gwamnati misali, don abin ita ya shafa a wannan gabar, idan har za a kyautata wasu jami'an tsaro, kyautatawa mai kyau, to kullum shawarar da nake bayarwa shine ba za su yi wasa da aikin su ba, saboda mutum yana ga idan ya bari ko aka kore shi ko aka abanna sassafe aka dakatar da shi ko makamancin haka, ya cutu iyalan sun cutu, amma yana ga idan har
amma idan batun kayayyakin aiki fa misali na dakile irin waɗannan fitintunu, musamman wannan batu da muke na satar mutane,
kayan aiki akwai shi Alhaji Mahmud, ai kayan aiki wato jami'an tsaron mu suna da kayan aiki wadatacce, tunda menene suke amfani da shi ne su wayancan masu satan mutane, dai bindiga ce dai da kowa ya sani wannan AK-47 da kowa ya riga har ya haddace,
kuma jami'ai sun fi su iya sarrafa ta,
kaga su ma da ita suke amfani, sannan kuma su kwararru ne saboda an koya musu wata nawa ko shekara nawa suna wannan, kuma tana hannunsu kullum cikin mutane da a boye, su kuma wayancan sai dai a boye, ba su iya su yawo da ita ba, kuma ba su iya su ce an samu wani waje na musamman wajen da za su na training na koyon wannan harbi din ko makamancin haka ba, saboda haka gaskiya ba kwararru bane. To kaga tunda ba kwararru bane, ta yaya za a ce sun yi defeating sun yi abin nan sun karya lagon jami'an tsaro to gaskiya haka ba zai yi ba ta inda irin waɗannan mutanen ko ƴan fashi da makami ko masu satan mutane suna garkuwa da su a ce mun wai sun fi jami'an tsaro kayan aiki na yadda wannan ba gaskiya bane
to idan haka ne su kuma jami'a al'ummomi ko al'umma akwai rawar da za su iya takawa irin wannan batu na batun sace wato ƴaƴan su ko ƴan uwan su da ake yi misali
akwai hanyoyi da dama wadda ake ta bada ake ba al'umma shawara farko misali kamar mu dauka mu fara daga cikin birni ko cikin gari haka abin da yafi cancanta shine masu ungwanni hakimai da manyan ungwanni haka masu fada aji a cikin unguwa suna da abubuwa da yawa da za su yi maganin wannan abu saboda wannan abu da misali mutane ke aikata shi mutanen da suke aikata shi kuma dolen su ba wai a cikin daji suke zaune ba a cikin garin kuke zaune tare da su kuma suke irin wayannan ayyuka zan baka misali Haji Mahmud abin akwai wani abu da ya faru kwanan nan bai fi sati biyu ko uku ba a kurna wasu mutane a region Lemo Amin
anan
Kano wasu mutane suka zo suka kama haya a gidan wani mutum wanda muna da ma yar alaka da shi haka da suka kama hayan nan ga gida suna ciki sannan kuma ga shago sun kama suna sayar da kayan masarufi irin su madara bombita wai kayan masarufi ne provision ko to wannan masu suna ka san kana suna da sana'a kenan a ganin ka to ashe cikin bincike tun da na ga ma jami'an tsaron mu sun iya aiki kwararru ne kwarai da gaske cikin binciken su sai aka gano ashe wayannan mutanen su suke kaiwa mutanen zamfara makamai da abin nan da amination harsashe ko da harsashe wanda sai da aka zo binciken
albarusai
madalla bawushe sai a cikin wannan bincike da ake sai aka zo aka shiga gidan nan aka kama albarusai kusan 300 da wani abu wallahi a cikin wannan gida aka kama to kaga
kuma su gashi sun yi
basaja
sun yi basaja cewa misali
kayan trader suke sayarwa to shawarar da muke bayarwa a irin wannan yanayi ko kuma abin da ya kawo na faɗi haka shine kaga kenan a cikin mu suke a kowane lokaci to wani mataki ya kamata a dauka shi yasa sai nace sai a hada kai da masu ungwanni abin nan da cancan ake ba mu labari ko kuma muka dan sani ake yi idan bako ya zo unguwa dole sai ya je wajen mai unguwa an tantance shi an tabbatar da shi wala Allah ma sai ya dan kwana biyu a gidan mai unguwa kafin ma a saba masa inda zai tsuguna zai sauka ko da haya din ne zai kama misali an ba mu labarin irin wannan
kuma bayan wannan ma da ai ko kanka kai ne kai bako ko daga wani gari dan uwanka ne misali ya zo daga Bauchi ko Misau sai ka je ka ce ka sanar da mai anguwa cewa to fa wani kanin mahaifina da iyalansa sun zo da haka aka gaya mana da can
shekaru haka ake gaskiya mun ji wannan labarin da can haka ake to a dauka ma yanzu hakan kusan ba zai batun da dan uwanka ne amma misali lalle ya zama da dai harkar baki da suke zuwa har a ba su gida har a samu irin wayannan kayayyakin a cikin gidajen su ya zama na ko misali a ce ɗan Boko Haram ne ko kuma ɗan kidnapping ne ko kuma ma am robbers din duka wannan ukun ana yawan samu a cikin gari to wani mataki ya kamata a dauka ina jin tambayar da kai kenan
to Allah ya kara tsarewa to kafin mu idda jin karshen wannan tattaunawar bari mu shakata da wannan waka
ku zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya da malamu lafiya shine cigaban Najeriya
al'umma matakin da su za su dauka a karan kansu kafin jami'an tsaro su sani ko su zo shine tun farko idan aka samu bako kuma shawarar da zan ma bayar yanzu shine a hada kai da dillalai a kira su a karantar da su a wayar musu da kai domin gaskiya laifuffukan daga gare su yake
amma a shekarun baya musamman lokacin da sha'anin Boko Haram ne ya tsananta a wannan yanki din zan iya tunawa sosai an shayin tarika da kai ma kun sa tsara tarika na wayar da kan jama'a kan yadda ya kamata tafikar da irin waɗannan abubuwa in sun zo Kaman hakan na nuna abubuwan da kuka ta jan hankalin mutane aka dinga koya musu kaman bai tasiri ko baya tasiri kenan.
Sai mu ce kamar bai tasiri ba tun daga shi har yanzu ana samun irin wannan abubuwa din. To shi yasa dai har yanzu nake ba da shawara a sake a manta da wancan tun da an kyale ya sare hakanan ya tafi. Tunda bamu ga canji sosai ba an dan gani a wancan lokacin amma yanzu abubuwan kamar suna dawowa. To ya kamata mutane su farfado su tuna da wancan abin da aka rantar da su sannan abin da nake ba da shawara kar na manta shine a kira dillalai na unguwa ko wace unguwa ko da mai unguwa misali musamman mai unguwa ya san ko kuma manyan unguwanni masu fada a jiya unguwar sun san su wane ne dillalan unguwannin su
haka kamar dattawa haka rukun dattawa na unguwa
na unguwa sun san su wane ne dillalai wanda suke ba da gida ana haya ko kuma su tayar wa mutum da gida an san su to a kira su ga baki ɗayan su koda sun kai 100 ne a wannan unguwar a kira su a wayar musu da kai a samu wani jami'i mai ilimi akan al'amarin ya gaya musu yadda ya kamata su yi idan mutum ya zo ya ya kamata ya yi kafin ma a yarda da shi har a bashi gidan haya ko kuma a bashi ko kuma a saida musu gida to idan aka yi haka to maybe in da lokaci zan iya faɗan wasu hanyoyi da ya kamata su masu unguwanni din su bi ga wayannan dillalan yadda za a koya musu da abubuwan da ya kamata a nuna musu ya kamata su yi na farko a nemi lasisin mutum don shi ba a ƙarya idan kaga mutum ya je zai yi lasin to lalle ana da tabbacin sunansa na gaskiya yake faɗa da kuma addressin sa sannan da kuma misali a ATM kadin sa ko kuma takardar karbin kudin sa wato checkbook kenan wannan ko kuma misali wannan national ID card ko ire-iren wannan abubuwan duka yardaddu ne wanda lalle muna ga kamar idan har mutum yayi wannan abun to abu ne na gaskiya bai isa ya canza ba ko kuma national passport din sa abun nan katin tafiye-tafiye ko to idan aka karbi wannan a tabbatar an karbi wannan abubuwan kuma ai comparing din su a misali a tantance su a karbi national ID card din sa a tabbatar na gaskiya ne ba na bogi bane saboda ana iya yi akwai wanda suke yin na bogi har license din akwai wanda suke yin na bogi tunda yanzu computer ta yi yawa mutum zai je kai computer ce a kera masa to idan ba an sa shi a cikin machine na tantancewa bane ba za a tabbatar da na kwarai bane to shi mai unguwa yana da dama koda misali ba zai je wata hukuma wanda take da wannan haƙin yin tantance wannan abun irin su national ID card ko voter's card ba abin nan katin abin din zabe ko to yaje banki a hada kai da yan banki taimako ne na al'umma gaba daya idan yaje banki su suna da abin da suke sawa haka ne in suka sa za su gane cewa wannan na kwarai ne to shikenan da an ga wannan an san wannan sunan sa haka yake na gaskiya ne ba sunan ƙarya ya bayar ba sannan kuma za a ga addressin sa a jiki shi ma za a tabbatar daga nan kar a tsaya iya nan wannan addressin da ya bayar a tabbatar an bibiya an tabbatar cewa wannan gurin daga nan ya fito ko nawa ne a hada unguwa ta hadu
kaman dai kana so ka ce shugaba wannan al'umma da kuma masu rike da sarautu akwai bukatar su aiki tare kaman da hukumomin tsaro da kuma hukumomin da gwamnati ta kafa waɗanda suke ba da irin waɗannan katuna da kake magana kamar hukumar zabe da take ba da aiki voter's card kamar hukumar kula da al'amuran jama'a da take ba da national ID card da sauransu
dole haka ya kamata in ma da ba a yi to lalle yanzu a tashi tsaye a yi saboda a samu mafita saboda kare waɗannan ko rage waɗannan abubuwa da suke ta faruwa ko wani lokaci
amma a baya kai mana maganar da ka bada misali da waɗancan mutanen wani ƙauye can wajen daura da suke abinan sanda din nan kamar da kake cewa da a nazarin ku na farko kuna ta tunanin abin siyasa kawai yana da alaka ne ta siyasa kawai daga ba kuma ku gano cewa akwai zance na an sana'antar da abin ame da abin sana'a wasu na cewa kamar yawaitar irin waɗannan abubuwan mutanen da suke aikata irin waɗannan aika na satar mutane kamar yana da nasaba da talauci da rashin aikin yi ana ku nazarin ka gano akwai alaka da hakan ko kuma a dai kawai mutuwar zuciya ce irin ta wasu mutanen
to Haji Mahmud kaga ai maganar misali idan aka ce mutane sun maida wani abu sana'a ai kaga ba su samu sana'ar da za su yi ba kenan shi ya kawo haka to kaga sai mu ce kamar gaskiya talauci da rashin ayyukan yi ya taimaka kwarai da gaske a cikin wannan al'amari saboda haka laifin to na waye nan ma shi ma akwai magana yana da harshe biyu misali na farko shine gwamnati ita ce komai akwai bukatan ta ga ta samar ma mutane ayyukan yi a kowane mataki, akwai shara, akwai masu kai sakonni, akwai misali a inganta kamfanoni saboda
ai ta dauki ne ma abinda wasu suke samun masana tattalin arziki suke ta magana kai cewa farfado da masana'antu musamman a yankunan Kano da Kaduna misali da inna mu ana arewa su ne suka fi masana'antu wato suna ganin kamar zai taimaka wurin rage irin waɗannan fitintunu. Ya naku nazarin ya nuna
wannan haka yake shine maganar da nake so na kai ka tare ni. To idan aka inganta wannan masana'antu, to zaka ga yara da ma'aikata da magidanta da sauransu an samu abun yi, wanda lalle in kana da abun yi zaka fita tun safe sai karfe 5 ko 6 ka dawo gida, ka san kuma gobe ma akwai inda zaka je, sannan kuma ka dawo a gajiye watakila wasu abubuwan zaka yi tunani ba kuma wancan irin wannan munanan abubuwan da suke ta faruwa ba. So tambayar da kai mun dai na farko kar na manta, tunda nace maka an maida wannan abun sana'a, to kaga kamar da na faɗa rashin abun yi shi ya jawo wannan. Saboda haka gwamnati ta yi wancan ba a bangaren ta kenan na gwamnatance, shi yasa nace abun kala biyu ne matsalolin, kuma kowa yana da rawar da zai iya takawa ma'ana tsakanin gwamnati da kuma al'umma. Su kuma al'umma me ya kamata su yi, shine misali yanzu kamar yanzu mu da muke cikin gari haka, misali kowa a unguwansu, misali kowace unguwa za ka samu akwai masu kuɗi, mu ɗauka kamar akwai masu kuɗi haka kamar kaso masu wadata kamar kaso 20 ko 10 kenan, za a ce kamar kaso 10 ko 20 a cikin 100. To shikenan iyaku kun san ƴan unguwanku, kun san yaran da suke unguwanku, kun san wanda suka yi makaranta, kun san wanda ba su yi ba. To a takaice duk wannan mutum 10 dai ya wannan kaso 10 a cikin 100, in Allah da duk mutum ɗaya zai iya daukan kaso 10, kaga kun rufe wannan 100 kenan. Saboda haka idan kuka dauke su, wani wanda kuka ga dan yana so ya makaranta a sashi makaranta, wanda kuka tambaye shi sana'a yake so, ta wace irin sana'a yake so, a bashi jari dan ba wani kudi ne mai yawa suke bukata ba, a bashi ya je yi. A'a, kana da hanya a wasu kamfanoni zaka iya kai shi yi aiki, dauke shi ka kai shi. Kuna da hanya za a kai shi a gwamnatance, ina koda shara ne ko makamantansu haka, ko irin asibitocin mu da ma'aikatu haka ne masu zaman kansu ba na gwamnatin ba, kana da hanya dauke shi ka kai shi, in har ka saba masa abun yi, in Allah da hatta wannan daban kamar da ya ta'addabe mu yanzu a wannan jiha misali a wannan lokaci, da shi ma duk za su rabu.
Wai a nazari da kuka yi, akwai wata ƙasa a duniya misali da ta fuskanci kalubale irin wannan na fitinar satar mutane da niyyar neman kuɗin fansa, kuma ta fita daga ciki, sannan idan ta fita din ya waɗanne matakai suka ɗauka, duk da cewa akwai bambance-bambance tsakanin al'ummomi da kuma ƙasashe. Baya ga waɗannan matakai da ka faɗa wanda za a iya ɗauka a matakan al'umma da matakin gwamnati da sauransu, akwai wasu matakai da kake ganin ya kamata a fito da su domin ganin cewa an daƙile ko kuma an kawar da zancen wannan fitina ta satar mutane don neman kuɗin fansa?
Bayan wancan shawarwari da muka bayar na cewar masu wadata su ta saman ma 'yan uwa da abin nan da abokan arziki da makota ayyukan yi har su fita daga cikin wannan kangi na zaman kashe wando da muke faɗa, to zaman banza na rashin abin yi, rashin aikin yi ɗaya kenan. Sannan ita ma gwamnati ta yi nata kokarin na inganta wannan ma'aikatu, to a wannan ɓangaren kenan. Sannan a bangare na kuma shi tsaron kansa misali, to shine su jami'an tsaro kamar da na faɗa suna da ƙwarewa kuma sun san abin da suke yi, wanda zaka ga an nemi mutum kusan wata ana ta bibiyar sa kusan na watanni ko na shekaru ko makamancin haka, kuma kaga an yi nasaran an kama shi. To kaga akwai su kuma sun iya aikin, ba kuma abin da za su bibiya ba su cimma burinsu sun kama ba, tunda a yanzu haka ana kama wa'annan irin mutane, ana kama masu fansa, ana kama masu satan mutane ɗin kenan, ana kuma kama ana kama 'yan fashi. Ta yaya ake kama su? Shine da harkokin nan misali na technology da suka samu a yanzu, wannan abubuwa na zamani na ci gaba, daga wayar ka za a iya kama ka, a daga wasu maganganun da kake yi ko makamancin haka, akwai dai hanyoyi yoyi da yawa gaskiya yanzu.
To Madalla, a gaishe da Captain Bakoji da Mamun Ibrahim Kwari,
sai kuma wani mako ko Abdulaziz ya kamata mu ji ta bakin gwamnati kuma za mu tuntubi jama'a domin ila za mu iya samun wanda wannan abin ya faru da su da mun ji irin rayuwar da suka fuskanta a yayin da aka yi garkuwa da su. To duka anan da muka kawo ƙarshen shirin na yau a madadin Abdulaziz Adeleto da Daniel Brown da engineer mu ne Mr. Chang, ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu.